ko ake aikatawa a lokacin aikin hajji na jahiliya. Da haka mushriki kar ya kusanci masallaci mai alfarma, kar mutane su je su yi dawafi a dakin Allah uryanan, hana su kusantar masallaci mai alfarma, sai mutane suke ganin ai kamar zai kawo naƙasu wa tattalin arzikin musulmai. Saboda in za su zo aikin hajjin nan, irin aikin hajjin su na jahiliya, suna zuwa da kayan masarufi, suna zuwa da kayan sayarwa, su ma kuma in sun zo suna sayen kayayyaki waɗanda ba a samun su sai a nan Makka. Da haka suna kawowa, su ma suna saya, kinan ana ƙaruwa wurin kasuwanci da zuwansu. To yanzu kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya ce bayan wannan shekara kar wani mushriki ya sake kusantar masallaci mai alfarma. To sai wasu suke ganin to wannan ai zai kawo naƙasu. Daga cikin hatta su mushrikan suna ganin to ai an kore mu, ai muna kawowa arziki, muna kawowa wadata, muna bunƙasa tattalin arzikinsu. Yanzu in an ce kar mu kusanci masallaci mai alfarma, shikenan abinda muke kawowa zai yanke. Shine sai Allah ya nutsar da masu imani. Sai Allah ya ce wa in khiftum ailatan, idan kuna tsoron talauci saboda an yanke zuwansu, an dakatar da zuwansu, kuna ganin rashin zuwansu zai sabautar da talauci zuwa gare ku, Allah ce fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi, da sannu Allah zai wadatar da ku daga falalarsa, da sannu Allah zai canja muku wani abu wanda yafi wannan din da kuka rasa. Hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man taraka shay'an lillahi, duk wanda ya bar wani abu dan Allah, awwadahu Allahu bi khairin minhu, Allah zai canja mar da abin da ya bishi alkhairi. Haka manzon Allah ya ce duk wanda ya bar wani abu, abun nan da ka bar shi dan Allah, ba wai dan baka so ba, a'a kana so, amma tunda Allah baya so sai ka bar abun, to Allah zai canja maka da abin da yafi wannan abun alkhairi. To shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki yace in kuna jin tsoron talauci ne, fa sawfa yughnikumullahu, da sannu Allah zai wadatar da ku, min fadlihi, daga falalarsa insha in yaso, ma'ana Ubangiji zai cimer muku wannan bangare da kuka rasa na kasuwanci da ake da kafirai, mushrikai suna kawowa alkhairi kuma suna tafsayen kayayyakin ku, Allah zai kawo muku canjin abin da yafi shi alkhairi. Inna Allaha lalli Allah alimun masani, Allah masaukakin sarki masani ne da halayenku, hakimun kuma Allah gwani ne cikin duk abin da ya hukunta. Duk abin da kaga Allah ya hukunta, akwai hikima cikin hukunta shi. Ko da kai ka gane, ko da kai baka gane ba, akwai hikima dalilin da yasa Allah ya hukunta. Hikiman nan sananniya a wurinka ko ba sananniya a wurinka ba. Da haka cewar kada su kusanci masallaci mai alfarma, to Allah masani ne game da abin da ya hukunta. Kuma Allah shi gwani ne cikin hukunta kan da ya yi. Akwai maslaha a cikinsa ga musulmi da musulunci. Sai Allah ya ce mai
qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu,
na'am,
wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tu al-jizyata 'an yadihi wa hum sagirun.
To menene hukunci a irin waɗannan zamani namu da zaka ga hatta waɗanda ba musulmai ba kuma suna shiga cikin masallatai? Fa huwa dakilu, wancan hani amun ne, ba sai Masjidil Haram kade ba, kowane masallaci na musulmai da ake shiga a yi bautar Allah a cikinsa, fala ya juzu, baya halatta ga wanda yake mushriki ya shige shi, baya halatta, illa sai dai in wata lalura ne kuma kamanciyarta, amma baya halatta ga mushriki ya shiga masallaci, sai idan za a girmama shi ko dan kaza, kamar yadda muke gani a yau ana ɗaurin aure, sai kaga hatta waɗanda ba musulmai ba sun shigo cikin masallatai ana ɗaurin aure da su, fa ba la yajuzu, shi mushriki najasa ne. Shi yasa na gaya mana Malam Ash'athu shi a fahimtar sa ma yana cewa idza safahum in kai musafaha da su ma'ana ka hada hannu da wanda yake musyriki sai ce fatawadda ka je ka saki alwala domin kamar ka taba menene ka taba najasa ne domin Allah ya kira su da najasa amma shi musulmi ba najasa bane mu'mini ba najasa bane hasali ma cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu la yunjas mu'mini baya zama najasa to da haka shiga da kafirai suke yi masallatai gaskiya la yujuzu baya halatta sai dai in wata maslaha wacce ake gani to Allahu a'lam amma dai baya halatta ga wanda ba musulmi ba ya shiga masallaci sai Allah subhanahu wataala bayan yayi magana akan dakatar da waɗanda suke mushrikai shiga masallaci to sai Allah madaukakin sarki ya juyo kuma cewar ba ma shiga masallaci ba Allah madaukake ce ku yake su duk wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to musulunci ya ce a yake shi in ku ba za a yake shi ba to sai dai labudda ya zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci ya yarda da dokokin musulunci musulunci kuma zai bashi kariya a jininsa zai bashi kariya a dukiyarsa shi kuma zai yadda ya gudanar da rayuwarsa gurgurdan yadda gwamnatin musulunci shi shimfiɗa ta shirya sannan kuma zai biya abin da ake kiransa jizya idan an ce jizya wani mablag ne na dukiya wani kuɗi ko kuma a ce wata dukiya ƙayyadaddiya da ake ɗorawa waɗanda ba musulmi ba su biya allazina ya'ishuna waɗanda suke rayuwa cikin musulmai musulunci yana ba su kariya a karin kansu musulunci yana ba wa dukiyarsu kariya a zamansu cikin musulmai to sai a ce su biya wani mablag wata dukiya kuma waɗannan da suke zaune suka yarda su bi dokoki da yadda addinin musulunci ya shimfiɗa a zauna ko da ba su karɓa addinin ba su ake kira ahlul zimma akwai zama na aminci da musulunci zai ba su sai Allah subhanahu wataala ce qatilul ladina la yu'minuna billahi ku yaki waɗanda duk ba su yi imani da Allah ba mana waɗanda ba su kadaitakar Allah ba ba su yadda da sabuwarsa da kadaitakarsa ba da cancantarsa da bauta to ku yake su wala bil yawmil akhir kuma ba su yi imani da ranar ƙarshe ba cewa akwai wata rana tana zuwa Allah madaukakin sarki zai tara na farko da na ƙarshe fi sa'idin wahidin a wurin tarawa guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya musu hisabi ya kididdigan ayyukansu ya saka musu akan alkhairi haka abinda suka yi na sharri shi ma Ubangiji subhanahu wataala ya musu sakayya akan sa fariqun fil janna wasu yanki su tafi aljanna wasu yanki kuma su tafi wuta imani da ranar ƙarshe ita ce ranar lahira rukunun min arkanil iman rukuni ne daga cikin rukunan imani wajibi ne musulmi ya yarda da zuwan wannan rana ya yi imani ya sakankance akwai ta ba tare da shakka ko kokonto ba ya yarda wannan ranar mahma qala zamanu duk yadda zamani zai yi tsawo duk yadda za a dade wannan ranar yawmun fa yawmun watan wata rana tana zuwa Allah madaukakin sarki zai tara mu gaba daya sannan ya mana sakayya akan abubuwan da muka aikata to sai Allah ya ce duk waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba to ku yake su wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu kuma ba su haramta abinda Allah da manzansa suka haramta ba suna halatta abinda Allah da manzansa suka haramta ko kuma su haramta abinda Allah da manzansa suka halatta kenan at-tahlil wa tahrim halattawa ko haramtawa baya hannun dan adam cewar abu kaza halal ko abu kaza haram yana hannun Allah Allah shi yake halattawa Allah shi yake haramtawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine jakada daga wurin Allah da yake karantarwa yake sanar da wannan halattawa ko wannan haramtawa to in Allah ya haramta manzansa sai ya haramta da haramtawar Allah, ko kuma Allah ya halatta manzansa sai ya halatta da halattawar Allah, to wajibi ne kowanne musulmi da ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya halatta abin da Allah ya halatta, ya haramta abin da Allah ya haramta. Kar ka haramta abin da Allah madaukakin sarki ya halatta. Shi yasa ko mai muktasar yana cewa haramta abin da Allah ya halatta ko halatta abin da Allah ya haramta, ridda ne, ridda ne a musulunci. In Allah ya ce wani abun halal ne ba tare da wani dalili na nassi na shari'a ba, sai ka haramta shi daga karin kanka da ganin damarka, tare da saninka da iliminka cewar Allah ya haramta sai ka halatta, to ridda ne. Shi yasa shi mai muktasar din yake cewa idan alƙali sai ya karɓi rashawa, sai ya ba wa marar haƙƙi haƙƙi, ma'ana sai ya ba wa mutumin da ba haƙƙinsa ba ne sai ya ba shi haƙƙi, kamar gona sai ya karɓi cin hanci, ba ita ce rashawa ba, sai ya baka gona alhali gonar ba mallakarka ba ne, ba taka ba ne, abokin ƙararka tasa ne, me yasa ya baka ba ya fahimci taka ba ne, a'a ka ba shi wani abu ne. To mai muktasar ya ce faƙadartar da anil islam, in alƙali ya haka ya ridda a musulunci, me yasa ya ridda a musulunci, ya haramta alhali kuma Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi, ku yaƙi waɗanda duk ba su yi imani da Allah ba, ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba, wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu, kuma ba su haramta abinda Allah da manzansa suka haramta ba, wala yadinuna dinal haqqi, kuma ba sa yin addini, addini na gaskiya, ma'ana addinin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga wurin Allah, saƙon da aka aiko manzon Allah mai tsira da amincin Allah da shi, ba sa yi. To ku yaƙe su min alladhina utul kitaba, daga waɗanda aka ba su littafi, sunu al-yahudu wan nasara, ba za ku daina yaƙar su ba, hatta yu'til jizyata an yadi, har sai sun ba da jizya. Shine kamar da na faɗa, ita jizya wani mablag ne na dukiya, wani gurgudu na dukiya da ake yankewa. Kafirin da yake rayuwa a ƙarƙashin musulmai, a garin musulmi, ƙarƙashin gwamnatin musulunci, sai a yanke mara ga abin da zai rinka bayarwa. Shi kuma musulunci zai tsare mar jininsa, zai tsare mar dukiyarsa, shi kuma zai biya wannan abin. Wani lokacin ma ko da ba ahalin dhimma ba, in sun kawo kaya garin musulmi, to za a ɗora musu, shine abin da mu muke cewa yanzu kamar haraji ko? To jizya daban, haraji daban. Tun a baya a gwamnatin musulunci, in ka duba tarihin musulunci, gwamnatocin musulunci ma sukan karɓi tax, tax daban, wannan jizya daban. Jizya ba wanda yake biyanta sai wanda ba musulmi ba, yake rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin musulunci, to an yarda ya biya dan musulunci ya samu mai kuɗin shiga. Haka kuma tun a wancan lokaci musulunci ya yarda gwamnatocin musulunci su ƙirƙiri wani tarosisi a karɓa daga mutane don rayar da musulunci, ko don rayar da tafiyar da harkokin gwamnatin musulunci. Wannan ya halatta. Ko in ka duba Muwatta Malik, da Imamu Malik yana magana akan a Kitabuz Zaka, yayi magana kan abubuwan da suka faru irin lokacin Umar bin Abdulaziz da makamantansu, ya kuma faɗi irin abubuwan da ake karɓa wanda ba zakka ba, ana kiransa dan wani abu da za a karɓa daga mutane da suke kasuwanci, suke yi dan me? Dan raya gwamnatin musulunci. To wannan ita kuma jizya ana karɓa ne daga waɗanda suke kafirai. Allah madaukakin sarki da yace wa in khiftum ailatan, in kuna jin tsoron talauci, fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi, da sanno Allah zai wadatar da ku daga falalarsa. To sai Allah ya canza musu wancan abin da ake samu daga kasuwa, to yanzu sai Allah ya ce kafirai su biya jizya. Wannan jizyar kamar Allah ya canja wa musulmai ne da abin da suka rasa na harkokin kasuwanci da me da waɗanda suke kafirai Allah ce hatta yu'tul jizyata an yadin sai sun ba da jizya da hannunsu sai sun kawo jizya wa hum sagiruna alhali suna kaskantattu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatilan nasa annabi yace lalle ni an umarce ni in yaki mutane hatta yashhadu ba zan bar yakasu ba sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne fa idza fa'alu dhalik in sun aikata haka annabi yace jinin su ya tsaru daga gare ni dukiyar su ta tsaru daga gare ni sai dai da wani haƙƙi na musulunci da haka anan ma sai Allah ce ku yaki waɗanda basu imani da Allah ba basu imani da ranar ƙarshe ba basu haramta abin da Allah madaukakin sarki da manzansa suka haramta ba ba sa yin kuma addini na gaskiya ku yake su hatta yu'tul jizyata an yadi kinan rauni ne shi musulunci abubuwansa ba sa gudana sai inda yake da ƙarfin ya gudanar yau kafirai suna da ƙarfi a duniya hasali ma su suke yin abin da suka ga dama irin su kasar Amurka nan ga abubuwan da suke saboda tsabar tsanani rashin sanin dokokin Allah ku tafi kasar mutane ku je ku dira ku kashe sama da mutum 80 ku kama shugaban kasa na kasar wanda aka zabe shi koda kuwa ta mummunar hanya aka zabe shi amma dai su ballot shi shigo ku kai shi kasar ku kai shi kotun kasar ku ce za ku mar hukunci yau haka kafirai suke yi Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mai
wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasar al masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون
الله تدليل الكافر تنسود الله تقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وسي الله يكخيكا ينتومنا أبن دي كافر تد يهود أبن دي كافر تد نصارى يكما من يم ليففكا دا سوكا دوكا دا قتكي Allah ya ce wa qalatul yahud yahudawa suka ce Uzairu ibn Allah Uzairu dan Allah ne su bani Isra'ila yahudu kenan bayan shudewar annabi Musa alaihi salatu wassalam wadanda suke rike da attaura suke bin attaura an samu wani sarki da yazo ya yake su bayan ya yake su ya kakkashe maluma daga cikinsu ya kakkashe masana attaura daga cikinsu ya kakkashe su wannan yasa al'azamanin sai aka samu karancin masana attaura sai dai attaura wacce take rubuce a jikin abubuwan da suka rubuta ta da haka waɗannan sai wasu suke ganin ai lallai kamar an samu na kasu an samu tawaya yaushe kuma duba a zo a sake samu muhaddata ko waɗanda za su tsare alfarmar attaura to sai aka ce shi Uzairu sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi ma'ana yayi wata tafiya da yayi wata tafiya sai ya je ya samu wata mata ta baki tana kuka tana kuka tana kuka tana kuka ala waladin saboda wani da ta rasa sai ce mata wai haki isbiri kai tanki ki hakuri mana ai ubangijin da ya dauki wannan dan da kika rasa ba zai iya baki wani ba tace zai iya bani wani yace to me kike kuka ki roke shi ya baki sai ya mayar miki gurbin abin da kika rasa tace ah to ya Uzairu ubangijin da ya kashe ya karbi rayukan waɗanda suke hadda da haddar attaura ba zai iya tayar da muhaddata attaura ba me yasa ka damu ka shiga cikin damuwa har kake shiga yanayin kuntatacce saboda an kakkashe masana'at Taura sai ya gane lalle wato an samu matsala sai aka tura shi kamar yadda annabi Musa ya tafi wurin Khadir sai aka ce ya tafi zai hadu da wani bawa daga cikin bayin Allah zai same shi a wurin wani kogi da makamantan su ya je shi yayi abin da yayi yace masa ya bude bakin sa ya masa abubuwan da ya masa lokacin da Uzairu ya dawo garin su lokaci yayi tsawo sai zo ki shine Uzairu sai aka ce a'a to inda ke ne Uzairu ai kana daga Uzairu yana daga cikin muhaddata at-Taura sai aka ce to a dauko at-Taura wacce take rubuce sai Uzairu yake binta da ka har ya karanta at-Taura sai suka ce a'a fa ibnullahi ai wannan ba zai yi ba ce ba dan Allah ba kuma yayi wannan kenan sai suka me sai suka wuce gona da iyaka shi sai al-gulu wuce gona da iyaka yana iya kai mutane ga kafirci ko mu yanzu a zamanin mu abubuwan da waɗansu mutane suke yi dangane da malima ko dangane da waliye ko dangane da salihan bayi al-gulu sai a wuce gona da iyaka hatta mutum sai a daga shi daga matsayin da Allah ya ajiye shi a kai shi matsayin da ba nasa ba dan adam mutum dan uwanka baya biyan bukata biyan bukata yana hannun wa yana hannun Allah baya yaye masifa yaye masifa ko fitarwa daga kunci yana hannun wa daga inda ka dauki mutum sai ka dauka za iya roƙan sa zai iya bada arziki ko zai iya yaye wani abu ko zai iya bada lafiya ko za iya zuwa kabarin sa a roke shi akan ya bada arziki ko ya yaye jinya ko ya yaye kunci ko kana neman wani abu bayan ma ya mutu kana ganin zaka iya roƙon sa ko yana raye to wannan kai al-gulu ka dauke shi daga matsayin sa na hakika na bawa ka kai shi matsayin da ba nasa ba domin ba zai iya ba to al-gulu yana daga cikin abin da ya kafirtar da waɗanda suka gabata shi yasa Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibnullahi wa qalatil nasara su kuma nasara suka ce al-masihu isa dan maryamu ibnullahi shi ma dan Allah ne su ma me ya jawo waccan isa da ta maryamu alaiha salam ta fita bayan gari kuma ta dawo da da ko malaika jibril alaihi salatu wassalam yazo ya same ta yayi busa a jikin rigarta sai ta dauke ciki kamar a ce yau din nan mace ta tafi bayan gari ba ciki sai ta dawo kuma da da suka tambaye ta ke maryamu ana kika samu da ma kana abuki mar'asan yi wa ma kana dumuki bagiya baban ki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba yar iska ba ba karo ba ke ta ina kika samu da babu me ba miji fa asharat ilaihi sai Allah ya ce sai ta nuna dan da ta haifa tunda dama tun a can jeji inda take dan ya ta ya mata magana kuma da ta nuna shi sai suka ce kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya kuma dan da yake cikin tsumman goyo dan kankani sai a zame magana da shi qala inni abdullahi dan da yake tsumman goyo wanda aka haifa yau sai yace inni abdullahi ni bawan Allah ne ata ne alkitabu ubangiji zai bani littafi nan gaba waja'alani nabiyyan kuma zai sanya ni in zama to annabi suka ce a to wannan dan Allah ne duk me ya jawo al-gulu zulfafawa ne shine sai Allah subhanahu wataala ce zalika fadin yahudu cewar uzairu dan Allah ne ko fadin nasara cewar al-masihu dan Allah ne qauluhum bi afwahi maganganun su ne kawai da bakunan su shati fadi ne kawai irin nasu a hakikani ba haka ake ba Allah ba shi da lam yalid wa lam yulad wannan sifar ta bai haifa ba ba a haife shi ba sifar Allah ne babu wani daga cikin halittun Allah da yake lam yalid wa lam yulad babu shi ko akwai babu sifa ce ta Allah shine bai haifa ba ba a kuma haife shi ba daka Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim sai Allah ce yudahiuna qawlal ladina kafaru min qablu su dai sun kamanci sun yi kama ne da irin maganganun waɗanda suka kafirta kafin su, da haka Allah ce qatalahumullahu, Allah ya tsine musu, Allah ya la'ance su, Allah ya nesanta su daga rahamarsa. Babban laifi ne, ba ƙaramin laifi bane, laifi ne mai girma, jinginawa Allah da, jinginawa Allah da, ba ƙaramin laifi bane. Shi yasa kwanaki na faɗa, idan aka samu kana musulmi, maganar tana da kamar nauyi, amma a tsari na tauhidi haka yake. Da za a samu musulmi, amma sai aka samu musulmin marar kirki, marar imani, yana abubuwa marasa kyau, yana abubuwa wanda Ubangijinsa bai amince ba, bai yarda ba, manzon Allah ya haramta. Amma wa ma'a zalik, tare da hakan shi ya shahadu an la ilaha illallah, ya yarda, ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, ya yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, amma yana aikata zamban kabira, yana aikata zunubi mai girma, yana aikata laifuffuka marasa kyau, yana aikata laifuffuka marasa daɗi, sai aka zo aka samu ga wani kuma shi bai shaida Allah ɗaya bane, bayan haka ma ya ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan haka ma yana jingina ɗa zuwa ga Allah. Idan ka ɗauki wannan laifin mai sauƙi ne, kamar yadda na ji wani yana faɗa, shi dai da bandix ɗan ta'adda gwarama masawa wanda yake arme, wannan mummunan laifi ne, yace koda musulmi ne shi, wannan kuma ba daidai bane. Shi musulmi shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah abu ne mai girma, rashin shaidawar abu ne mai girma. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ya tsine wa waɗanda suka ce Uzairu ɗan Allah ne, ya tsine wa waɗanda suka ce Almasihu ɗan Maryamu ɗan Allah ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce qatalahumullahu, sai Allah ce anna yufakuna, ta yaya ake karkatar da su? Ga hanya ta gaskiya su karkace su bi hanyar da ba ta gaskiya ba. Ta yaya za ka jingina ɗa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ɗa bai cancinte shi ba. Sai Allah ya ce mai
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
الله يتي اتكذوا أحبارهم سورك مالمن سو أحبار سنة مالمي أتكين يهود اتكذوا أحبارهم سورك مالمن سو ورهبانهم سلك إما سو عبادرسو وإن سك دا عبادة سك هانا كنسو دوان جن دائنا رأيوا كوين أولي كوين مولي وانا رأيوا سك فسكن تد كنسو زوا قبوتر الله تكين نصارى سواك كلا رهبان. فسي الله تكتكبو سلك أحبارهم مالمن سو ورهبانهم دما سو بوترسو أربابا من دون الله أبا بمبوتا kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce wal masih ibn maryama, haka kuma sun riki al masih isa dan maryama, sun rike shi abin bauta ba Allah ba. Adib ibn Hatim ɗaya ne daga cikin waɗanda suka musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wata rana manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya karanta wannan aya, sai Adib ibn Hatim ya ce ya rasulullah inna lasna na'buduhu, mu ba ma bautar su, ba bauta musu muke ba ya manzon Allah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Adib ibn Hatim, yace ya Adib ibn Hatim, ba su kasance waɗannan maliman naku suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba? Ba sa halatta muku abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce haram ne, ba sa halatta muku shi? Yace eh, suna yi. Ba sa haramta muku abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta? A wurin Allah halal ne, su haramta muku? Yace suna yi. Sai Annabi ya ce fa tilka ibadatuhu, to raye tace bautar. Kenan idan mutum ya halatta ma abinda Allah ya haramta tare da ilimin ka cewar Allah ya haramta, kana da sani ba bisa jahilci ba, kana da sanin wannan abin Allah ya haramta, sai wani daga cikin bayi na Allah sai ya halatta ma, sai ka yadda da halattawar tasa, ka ki yadda da haramtawar Allah, fatilka ibadatuhu. Ko ya yake bautarsa kake? Ko ya yake? Haka in aka samu ibada wanda Allah bai shar'anta ba, manzon Allah bai shar'anta ba, sai wani ya shar'anta ma bauta da sunan wannan bautar, in an yi ta za a samu lada, za a samu tsira daga azabar wuta, za a samu shiga aljanna. Kana da kuma ilimi ba bisa jahilci ba cewar Allah bai shar'anta ba, manzansa sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta ba, ba a jahilce ba, a ilmance ka san Allah bai shar'anta ba, manzansa bai shar'anta ba, shar'antawar ta wani ne, sai ka yadda da wannan shar'antawar, fatilka ibadatu. In ka dubi littafin Haqiqatut Tauhid na Muhammad Hassan, ya faɗi sigogi na yadda in ka yarda da abubuwa ma'al ilimi, tare da ilimi, ba wai a bisa jahilci ba, to wannan ana kiransa bautar wanda ya shar'anta ma, ko bautar wanda ya halatta ma, ko bautar wanda ya haramta maka. In ka dubi rayuwarmu, ka dubi abubuwan da mutane suke yi, malam ne azan bihillah, Allah bai izini ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba, bai izini ba, ko kuma mutane su haramta wa kansu abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta musu, sai su halatta ko su haramta bi ghairi hudan min Allah, babu wata shari'a, babu wata hujja daga Allah subhanahu wataala. To duk wanda ya dauki wannan yana bautar wanda ya halatta din ko wanda ya haramta. Sallah ce wa ma umiru alhali, su mutane ba umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida, sai dan su bauta wa abin bauta guda daya shine Allah. Ai shi ubangiji kan rayuwar da kake cikin ta kawai tana nuna ma shi ɗaya ne, ba wani banda shi, da akwai wani ba shi ba, da an samu sabani cikin yadda ita kanta duniyar da hi ka samu tsarin ta ba iri ɗaya bane, tsari ne ko kuma ka ce nature ne ko hali ne na masu mulki, wannan yana son sabawa wannan, kowa yana son nuna ikonsa tun farkon duniya har zuwa yau, ana dare ana rana, ana damuna ana rani, ana sanyi ana zafi, rana ta fito ta fadi, wallahi da akwai wani Allah ba Allah ba, shi ba zai fada da tasa ba, shi sai damuna ta zo ya ce bana ba zai ruwa ba, shi da dole sai an samu canji. Kashi nan muna gani mutane za su zamanto siyasa ɗaya ma, na kwanan nan aka ce an fito da jiya ne ma ake cewa an ba da belin malami ko former minister of justice, ina shi ma ɗan APC ne kuma ƙarƙashin gwamnatin APC ya yi mulki, amma dai yanzu ba Buhari ba ne, waye? Tinubu ne, kuma Tinubun baya yi da shi ya rufe shi mafala. To Ubangiji inda ba ɗaya ba ne, Allah ya ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, da akwai wani ubangiji a sama ko a ƙasa bayan Allah, wallahi da sama da ƙasa sun ɓaci, da sun murgaje, da nizamunsu bai tafi nizami ƙwaya ɗaya ba, da dole sai an samu matsala a cikin tsarin, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza zan yi. Tafiyarsu a bisa tsari ɗaya, tunda aka haifi kakan kakanka ya zo ya samu duniyar nan, haka ya same ta, haka kakan kakanka ya same ta, haka kakan babanka ya same ta, haka kakanka ya same ta, haka babanka ya same ta, haka ka same ta, haka ƴaƴanka da jikokinka za su biyo same ta, yana nuna ubangijin da ya taɗe ni, da akwai wani ba shi ba, nizamin tsarin sai ya canza. Dan haka Allah ce to wa ma umiru, mutane ba a umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida, sai dan su bauta wa abun bauta guda ittak shine Allah. Sai Allah ce la ilaha illa hu, babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi. Ce sa wannan kalma, kalma ce mai daraja, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu dhikri mafificin ambato da abinda za a ambaci Allah da shi shine la ilaha illallah. Annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ya rabbi ya ubangiji allimni shay'an, ya Allah ka sanar da ni, ka karantar da ni wani abu mana, ad'uka da zan linka rokanka wa azkuruka bihi, kuma da linka ambatanka da shi. Sai Allah ce kul ya Musa ka ce la ilaha illallah. Annabi Musa ya ce wannan kai aga magari ne, ordinary person ma nagari a yana fada. Sai Allah ce ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadha, ya ubangiji duk bayan ka kowa ma yana fadan wannan. Sai Allah ce ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi, da dai san mai bakwai wa amiruhunna da abinda ke rayuwa cikin su ghairi, ubangiji yace banda shi Allah da kasai bakwai da abinda ke rayuwa cikin su banda Allah, fi kifatin za a sa su a tafin sikili daya, wa la ilaha illallah fi kifa la ilaha illallah tana tafi daya, malad bihin la ilaha illallah, sai la ilaha illallah tarin jayesu. Da haka Allah ya ce la ilaha illahu, babu abin bautawa da gaskiyarsa, ba wanda ya cancanci bauta in ban da shi. Sallah ce subhanahu, sarki ya tabbata a gare shi. Amma yushrikuna, gabarin abin da suke hada Allah da shi, Allah shi kadai ne bai cancanci a hada shi da wani ba. Dubi yadda ake da ci gaban zamani, dubi yadda ake abubuwa, wallahi wani abubuwan na ci gaban zamani ba dan mun zo mun same shi mun gani yana yiwuwa ba, zaka ce tsafi ne, zaka ce tsafi ne. Ko irin abubuwan wayannan yanzu, ko irin su ChatGPT din nan, ka rubuta abu ya gaya ma inda Hausa, inda Chinese, inda me, na'urori gashi nan ana yi kala kala. Amma Ubangiji subhanahu wata'ala sai da ya wato sai da ya kira duniya gaba daya, Ubangiji ya gaji yadda duniya da Allah ya yi magana akan halitta, sai Allah ya ce haza khalqul lahi, to wannan ita ce irin halittar Allah, irin halittar ka, irin tawa, irin ta agwagwa, irin ta kaza, irin ta jimina, irin ta doki, irin ta raƙumi, haza khalqul lahi. Sai Allah ya ce fa'aluni ma zaka lakal ladina min duni, wannan fasili ne. Idan kana so ka bambance Allah da waɗanda ba Allah ba, halittarsa iri ɗaya ce, shi ɗaya ne yake. Har yanzu a duniya akwai wani ci gaba da ake halitta irin ta Allah? Akwai? Yanzu za mu agwagwa ta Bature sai dai a yi ta da girmanta ko da kankantarta, ko in an kawo agwagwar Bature yanzu masallacin nan yanzu sai aka rataye ta, in ka je ka dawo shi baɗi ma yanzu haka za ka same ta, za ta ƙara girma? Ba ta ƙara girma ba. Ba halittar Allah ba ce, amma halittar Allah ga yadda Allah ya yi ta, yana yin ta ƴar ƙanƙanuwa, tana tashi ruwaidan 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 kaɗan 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 har ta girma. Kuma Allah in ya tashi halitta, kowace halitta yana halitto ta tun daga inda ta taho da ilimi. Ilimin da in ta zo duniya ba wani ba sai an koya mata ba, Allah kaɗai yake wannan. In ya halicci ɗan agwagwa aka kinkishe shi, in ka jefa shi a ruwa sai ya linkawa, a wurin wa ya koya, a wurin wa ya gani, a wurin wa ya sani. Haza kalkul lahi, halitta ce ta Allah, haka yi ta. To wannan yana nuna maka Ubangiji ba ɗaya yake da abubuwan da suke bauta ba, da ake bautawa ba. Kuma shi fasili ne wannan, ya nuna ma shi akwai shi, ba kuma wanda ba shi ɗin ba, babu. Inda da wanda ba shi ba, to da shi ma an ga irin tasa halittar. Sai Allah ya ce mai
yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun.
Allah ya ce yuriduna, su dai kafirai suna nufin ne, suna san an yutfi'u nurallahi, su bushe hasken Allah, shine huwal Islam, su bushe hasken addinin musulunci, su hana mutane fahimtar addinin musulunci. Kafirai da mushrikai na wancan zamanin fil kadimi wal hadith, na da can da na yanzu, manufarsu yaya za a dakatar da mutane daga fahimtar musulunci. Kuma a yanzu nan ma duniya ta yi ittifaki The fastest growing religion in the world is Islam. Addinin da yafi kowanne saurin ci gaba da bunƙasa da ƙaruwa a duniya, ko Google ka rubutawa, ko ChatGPT ka rubutawa, wani addini ne yake ci gaba a duniya, yake bunƙasa kullum, zai nuna maka musulunci ne. Musulunci ne, in kaga mutum ɗaya ya rida, kafin kaga musulmi ɗaya ya rida, zaka ga ɗari sun shiga. Ɗari yana daga cikin abin da yasa ƙasar India ta kori Zakir Naik daga India, cewar fistibi ɗinsa da yake yi kullum ana musuluntar da mutane a India. Yanzu da Zakir Naik ya koma Malaysia, baya zaune a India, an daina musulunta? Ai, ba daina ba, musuluntar ma ƙaruwa ta yi. Idan ka dubi census da aka yi tsakanin wancan census ɗin da census da aka yi 2024 a India, musulmi a India waɗanda suka ƙaru a kan wancan lissafin 46 million, miliyan 46 daga wani census zuwa wani census. To ka tafi India, ka tafi America, ka tafi ina ne, ka tafi Germany, ka tafi China, ka tafi ko ina, zaka ga musulunci ƙaruwa yake kullum. Su kuma kafirai kullum ikonsu da damarsu shi ne yaya za su bushe hasken addinin musulunci, yaya za a yi a tsorata mutane kar su fahimci addini, kar su shiga addini. Kwanan nan naga Elon Musk yana daga cikin mutane da suke tunanin ba Allah. A X, tweetansa ya dora lalle, ya ce tunaninsa ya canza, ya gano yanzu tabbas akwai Allah. Na ce to sauran ma. Addinin musulunci babu addinin da ya kai shi, amma kuma kullum ba addinin da ake yaƙa irinsa. Amma ba zai ci baya ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu bishara, wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka Annabi Muhammad manzon Allah ne. Annabi ka yana raye, Allah ya nuna mar masharikal ardi wa magaribaha. Allah ya nuna mar, Annabi ya ce kuma wannan addini zai isa iya duk inda Allah ya nuna mun dinnan sai ya shiga. Addinin musulunci nan sai ya shiga ko ina, sai an yi musulunci. Kuma gashi nan Annabi ya bar duniya shekara 1400 da wani abu, amma musulunci gashi nan yana tafiya kullum, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin zai shiga ko ina. Allah ya ce yuriduna an yudhfihu nurallahi biafwahihim da bakunansu. Mutu a ce musulmi dan ta'adda, a ce musulmi dan boko haram, a ce musulmi kaza, a shafa wa addinin musulunci kaza, a faɗi kaza, dudan a shafa wa addinin yadda za a kyamace shi, yadda za a ki addinin, a je a yi training din mutane Fulani ko a yi training din Hausawa, su zo suna faɗan ana karanta Bible, ana nuna mutum yana cewa ni ma da ya ce baka ga goshina ba, duk wannan alamar sallah ne, daga baya na gane ba kyau, na dawo Christianity. Sai ya je ya dade ya dade ya dade ya dade ya dade ya dade ya dade, mutum nawa ya ja? Babu. Amma kullum musuluncin kuma yana bunƙasa. Wata ranka ji an ce pastor, wata ranka ji an ce rabaran, wata ranka ji an ce mutum da iyalansa, wata ran wani gurin ka je ka ji a whole family sun yi da sun karɓa addinin musulunci, sun gamsu. Allah ya ce wa ya'ballahu, Allah ya ƙi illa an yutimma nurahu, sai ya cika haskensa. Walau karihal kafiruna, koda kafirai ba su so wannan hasken musuluncin. Ka duba yanzu abin da yake faruwa a duniya, musulmai kawai ana samunsu a ƙasashen da ba na musulmi ba, ana zaɓarsu a matsayin jagororin shugabanci, shigar musulunci gurin ne. The first time in the history of America, a ce misali New York City, a zo za a rantsar da mayor of New York a shigo da Qur'ani gurin, ya rantse da Qur'ani. This is the first time in the world, ko? To gaba fa wata ran White House din sai an je da Qur'ani, wani ya rantse ya zama jagoran America. Ko this week naga an yi zaɓe a wata ƙasa ne, wasu mace da namiji asalinsu ƴan ƙasar Pakistan ne, iyayensu suka zama immigrants suka koma wata ƙasa ne, a wannan satin su ma an zaɓe su sun zama mayor, a yanzu haka birnin London asalin yanzu mayor na birnin London musulmi ne Trump ya ki shi yadda yake zoran mandanin nan haƙiƙi wancan din ya mar adawa amma mutanen Ingila ne suka zabe shi kuma suna ganin alkhairin zabarsa shi yasa ya kamata a ce akwai bambanci tsakanin mulki na musulmi da wanda ba musulmi ba shi yasa mu mutanen mu anan sai ka rasa me suke yi sun bar mulkin Allah na constitution din ma da aka tsara mara kyan ba sa bi kawai sun shati fadin su kawai suke bi constitution din abinda yace ba sa bi abinda Allah yace ba sa bi ya kamata in ana mulki a ce akwai bambanci tsakanin musulmi da kafiri domin kai ka yarda akwai hisabi kai ka yarda in abutun nan akwai azaba a kabari akwai ran da za a tashe ka akwai ran da za a tambaye ka shi ko wancan dilin ne to ya kamata a ce akwai bambanci tsakanin sa da kai sai Allah ya ce huwa allazi arsala
rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al mushrikun
Allah ya ce huwa allazi shi ubangiji shine wanda arsala rasulahu shine wanda ya aika manzansa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiko shi bil huda da shari'a addinin musulunci shari'a ne hatta a nan duniya larabawa kabul al-islam kafin musulunci yazo in ka ji labarun su in ka ga yadda suke rayuwa ana rayuwa ne kalbaha'im kamar dabbobi mai karfi sheke da iko suna cin mushe suna shan giya suna yin zina suna kashe yaya suna kaza musulunci ne yazo ya seta su ya dora su akan rayuwa mai kyau ya mai da su yan uwan juna dan haka addinin musulunci shari'a ne zai shiri yadda kai a nan duniya zai shiri yadda kai a lahira zai shiri yadda kai yadda zaka samu rayuwa ingantacciya sai ka koma ruwa ga Allah hatta a nan duniya addinin musulunci ya zo da dokokin da kowa zai zauna lafiya za a zauna lafiya ya zo da tsarin tattalin arziki wanda babu cutarwa a cikinsa ya zo da zamantakewa wanda babu cutarwa a cikinta ya ba wa mata ƴanci ya tsare ƴancin kowa hatta dabbobi addinin musulunci ya zo da ƴancinsu hatta dabba musulunci ya faɗi yadda zaka tsare ta ka kiyaye ta inda zaka cutar da dabba Allah madaukakin sarki zai mata sakai a ranar tashin alkiyama da zaka daure dabba a gida baka sunce ta ba baka kawo mata abinci ba wallahi ubangiji zai masa sakaiya hatta kenan dabba hatta dabba musulunci ya tsare haƙƙinta da haka shi yasa Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine ya aika manzansa da shari'a sai Allah ce wa dinil haqqi kuma da addini na gaskiya shine addinin musulunci li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan Allah ya daga ya daukaka wannan addini akan dukkan sauran addinai in duniya akwai addini kala kala akwai addinin Christianity akwai Judaism akwai Buddhism akwai Sikh akwai Akif ga sunan dai addini ni mamaki ma da nayi a kasar Israel akwai waɗansu mutane addininsu yana ɗan kama da musulunci kai ka rasa ina suka samo shi su ma suna yin sallah salloli guda uku a rana ana kiran addinin kai ba za ka same su ba sai ka je Israel Baha'is sunansu Baha'is su ma suna yin addini suna yin salloli ma har guda uku ko ranga-ranga suka yi in ba can ba can Allahu a'lam to amma da dukkan waɗannan addinai Allah ya ce addinin musulunci zai rinjaye da su zai ɗaukaka addinin musulunci a kansu kuma gashi muna ganin shay'an fa shay'an addinin musulunci yana ɗaukaka addinin musulunci yana ci gaba addinin musulunci yana zamantowa duniya barazana yanzu mu ga abin da ke faruwa cikin ƙasarmu inyamurai waɗanda ba musulmai ba yadda suka sako tsangwama yanzu a kan inyamurai musulmai wani ma ya fito ya ce a kore su a kashe su kai inda Najeriya ƙasa ce ba ma mai addini ba da Najeriya ƙasa ce da aka yarda da ɗancin ɗan adam na hakika ta ya wani zai fito ya ce a kashe wani to gashi nan yanzu in ka tafi Ibolan za ga yadda addinin musulunci kullun karuwa yake, kullun bunƙasa yake. Kuma ma hatta musulmin Ibo suna kishin addinin su. Kwanan nan naga wani ya fito yana jawabin cewar su fa ba fa musulunta suka yi ba, haka su ba kabila bane, su ba musulunta suka yi ba. Yace shi ba shi ba, ba babansa ba, kakansa ma ba musulunta yayi ba. Kuma su alƙariyar su a garin su for the past sama da shekara 70 ana irin makarantar Allah nan ana karatun musulunci. To yanzu ka duba yadda ake karantar da mutane, ake karanta yanzu sun yi wani group ma da Ibn Muslims yadda ake fadakarwa. Yanzu akwai wata mata da ta saukar da kanta, ina ganin kowa jihar a nan bari ne kowa jihar Enugu, yanzu mutane ma suna ta kai mata wato irin bakaken maganganu, hari tsoratarwa saboda yadda take wayar da kan Ibo suke shiga addinin musulunci. Mace wannan alkawari ne na Allah. To abun munin shine kai kuma da kake da addinin musulunci ka kasa rike shi da kyau, kai din da kake ganin uwa uba musulmai kaka waye musulmi ka kasa rike shi da kyau, a tafi juma'a kana kwance baka sallah, baka azumi, baka zuwa karatu, baka neman yadda zaka yi sallah, baka san ya zaka karanta alqur'ani ba, baka san kaza ba, baka da halal baka da haram, ai mutun ya cuci kansa. Sai Allah ya ce to walau karihal mushrikuna, ko da mushrikai ba sa so, Allah ya yi alƙawarin sai ya ɗaukaka addinin musulunci. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya haɗa mu cikin ladan sabon da muke kuskure, kuma ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya fi mana. Gobe insha Allah akwai wa'azi a garin Malori, da izinin Allah muna fata mutane za su ba da haɗin kai wajen halartar wannan wa'azi. Malori nan ne kusa da mu kafin ka isa garin Buskuri. Akwai ƴan uwa musulmi da suke fatan mu sanya su a cikin addu'o'inmu na alkhairi, waɗansu ba su da lafiya, waɗansu kuma bukatu ne suke da shi wurin Allah maɗaukakin sarki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antal haqq wa antal haqq la ilaha illa anta الأول والآخر والظاهر والباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم زدنا ولا تنقصنا، ربنا إننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله من روكان كذا إزر كذا بوائر كذا سونا ينك كاواوا ونجي الله كتبت دي قد جمع كان دين المسلين شي. يا الله شقب النمود أنه سكيد الكيري دي الكيري أكزوتي رسو ونجي الله كتمكيسو shugabanninmu na addini, shugabanninmu na mulkin sarautar gargajiya, shugabanninmu na mulkin siyasa, dukkan waɗanda suke da alkhairi ubangiji Allah ka ɗora su akan alkhairi, Allah ka taimake su. Ya Allah waɗanda suke da sabanin haka Allah ka canja mana su da waɗanda suka fi su alkhairi. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.